أجمعين. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماسو كلامو دا كوما سرارمو duk inda wannan sauti yake kaina wannan kafata da labarai ta gidan TV na Gonfere da kuma radio muna aiwatar da sallama zuwa gare ku da fatan kuna cikin goshin lafiya. Yau muna 15 ne ga watan safar hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1442 wanda ya dace da 2 ga watan October miladiya 2021. Kamar yadda yan wasu ta sani duka ranar Juma'a da ƙarfe 9 zuwa 10 idan Allah ba da iko muna halarta wannan wurin domin gabatar da muhadara da cikin musalahat inda malaki mun bayani akan su. Satin da ya gabata malama ya zai muna bayani akan abin da shahi al-madhhab al-madiya to kuma sai zaman ta ko an samu dauke wuta a takaice dai malam bai sai mai wannan bayani ba yana cikin simfida sai akai wannan kursi muka tashi mafadar namur namu sai dai kuma insha Allah da fatan Allah zai mai malam jagoranci ya tsara fahimta da fasaha da kuma ikhlas insha Allah. Alan zai mana bayani wa ka abin da shaya al-madahib al-madiya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanuwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Gonferai, duk inda kuke muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. Muna ƙara jinjinawa Allah da godiya a gare shi da ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan lokaci wanda muka saba gabatar da karatu, darasi, nasiha zuwa ga kawunanmu gaba ɗaya daga ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10 na safe ran Juma'a. A satin da gabata kamar yadda Malam Salihu ya faɗa mun ɗauko shimfiɗa sai lokaci ya yi mun halinsa an samu matsala ta wuta da aka jaye wuta kuma ba a samu damar dawo da ita ba, amma yanzu muna cikin darasi kuma muna fatan wannan lalura Allah shi ɗauke muna ita. To a yau za mu tattauna ne akan al-mazahib al-madiyya war-ruhiyya wal-islam. Amma kafin mu tattauna kan wannan mawdu'i shimfiɗar da muka ɗauko bayani kanta za mu yi takaitaccen bayani kanta abinda gurgurdon hali ya bamu. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan bayanin da za mu gabatar, kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mukumunmu da mu da ku gaba ɗaya. Shirin da muka ɗauko mun ɗauko ta ne kan bayani kan irin halin da muke kusan shiga ko muka shigo shi ne abin da ya shafi zaɓe da kuma siyasa. To yana da kyau mu yi tsokaci a kan wannan saboda halin da muke ciki. To bayanin da za mu yi kuma maudu'in da ya gabata kan jam'iyyoyi na siyasa da kuma ƙungiyoyi masu gabatar da aiki na addini, irin abubuwan da suke ɗauke da su waɗanda suke na daidai da waɗansu abubuwa da ake ganin ana buƙatar gyara a kansu, su ne za mu shimfiɗa a kansu. Sai mu zo kan abin da ya shafi ƙungiyoyi na siyasa. Na farko, da yawa za ka ji waɗansu suna cewa haramun ne mutum ya ce a zaɓe shi. a cikin addinin musulunci wannan ba tsari bane na musulunci to wannan magana ba laysa ala al-iflaq ba wai haka za a sake ta wawai ba dalili kuma annabi yusuf ya nemi a aza shi akan wani matsayi yace ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim yace ka sanya ni kaga shi ya nemi a sanya shi kuma wannan yana daga cikin shar'u man qablana dama shar'u man qablana a wajen malamin usulul fiqh yana da hali guda uku idan aka ce shari'a ce ko abu ne wanda aka ba mu labari na mutanen da suka gabace mu to idan qur'ani ya tabbatar da shi shari'a ne gare mu to shikenan ba sai mun koma zuwa ga shar'u man qablana ba misali Allah ya faɗi cikin at-taura za a yi kitasi mutum ya kashe a kashe wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs amma kuma cikin alqur'ani Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl magana ta rige ta kare akwai ababen da an dora musu amma mu kuma an dauke mu su Allah ya ce wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya dauke mutane wadansu abubuwar can an kazama mutane su to kaga wanda duk qur'ani ya nuna an dauke ki na bai daga cikin shar'u man qablana na uku sai wanda ba a faɗi cewa an tabbatar mu da shi ba cikin shari'ar mu kuma ba a tabbatar da mu da shi ba karara to sai malamai suka ce to wannan shine inda aka yi sabani kuma shi ma zance mafi inganci shine za a yi aiki da shi domin ba a kawo shi cikin alqur'ani ba sai dan mu yi aiki da shi Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin kissoshi na annabi yusuf da ƴan uwansa ko kissoshin annabawa domin ba miji ne ya koma zuwa ga kissa ta annabi yusuf ko kuma ya koma zuwa ga annabawa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura to kaga miji sai koma zuwa ga hatta idan sai asar rusul an kawo manzanni duk da yadda kan mai da shi ba matsala bane akwai ibra abin lura abin hankalta ma kenan sai ya zamanto shar'u man qablana inda ba a samu abin da ya tabbatar da shi cikin shari'a mu ba a samu abin da ya kore shi ba to yana matsayin shari'a a gare mu to da kenan da yake ij'alni ala khaza'inil ard ka sanya ni in kasance wato ministan gidan gona ake cewa an gane ko inni hafizul alim ni hafiz mai kiyayewa ne ma'ana bazan taba ba kuma bazan barin wani ya taba ba sai da haƙi alim kuma masani na ina da ilimi na san abin da zan yi to kaga kuma ana bukata amana qala innaka al-yawma ladaina makinun amin wadannan suna daga sifofin mutumin da ya kamata a bashi aiki na jama'a to kenan anan abinda zamu fahimta annabi yusuf ya nemi a bashi kiran kaga wannan ya nuna cewa wato ashe mutum ya nemi a zabe shi kan wani aiki malamai suke cewa bal ma yana zama wajibi in babu wanda zai yi wannan aikin sai kai an gane ko in babu wanda ya cancanta sai kai to nan ya zama wajibi ma ka nema amma ya akwai irin ka wanda ya zama to mu ba in ka ga dama ka nema in baka ga dama ba ka daina sannan kuma karkashin wannan aya za mu fahimci cewa ashe musulmi yana iya aiki a karkashin gwamnati ta kafirci mutumin da yake a kasar Faransa misali ya to yanzu shi zai yi aiki ko ku zai ce ba zai yi aiki ba a annabi yusuf yayi aiki karkashin gwamnati ta kafirci ina fata an fahimce ni ka kawo jara na musulunci gurgurdon abin da zaka iya ba wai kai ne zaka iya shiryar da mutane ba Allah shine ke shiryar da mutane ina fata an fahimta ka diba cikin al-iqlil fi isbat at-tanzil na imam suyuti ya kawo wannan imam sa'di a cikin tafsirin sa tafsirul karim ar-rahman ya kawo wannan mas'ala karkashin waɗannan ayoyin Allah ya mana jagoranci to sai dai muka ci shi wanda zai gabatar da kanshi don saboda a zabe shi ya kamata akwai tambaya da ya kamata yayi ma kansa kafin ma a yi masa wannan tambaya shi yana son a samu hukuma ne a cikin kasa ko yana son a samu murtazaka ya an ce hukuma ita ce gwamnati wadda za ta kula da talakawa ko ko yana son a samu wadanda za su kai ga mulki ne don saboda su su cika aljihunsu da magoya bayan su shikenan an kare shi ne tambayar da ya kamata abin nan na biyu shin mutum yana son ya samu jagoranci ne don biyan bukatar turawa da kafirai ina fata an fice ne ba ana zai fifita kasashen waje akan kasarsa ko ko a ne in haka ne turawa ba za su taba yadda da kai ba sai ka bi addinin su walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum wato da yahudawa da kristoci ba za su bi ka ba haka Allah yake gaya ma annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sai ka dawo ka bi hanyar su mun faɗa cewa ba ana nufin ba da yahudanci da kristanci ɗaya ne ba ɗaya bane ma'ana yahudawa ba za su bi ka ba sai ka bi yahudanci kristoci ba za su bi ka ba sai ka bi kristanci dan haka kamar bar su ka kama Allah domin kristanci ya ce Allah uku ne yahudanci kuma shi bai ma yarda da Allah kristoci ba don su kristoci suna cewa Yesu almasihu dan Allah ne Allah ne wal iyad billah su ko yahuda suna cewa dan zina ne kenan kai kenan millatuhum nan ba ana nufin hanya guda suke da ita ba su ko yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wa qalat alyahudu uzairu ibn Allah kaga su ma Allah ba guda bane a wajen su wanda suke cewa aqida yahuda ta tauhidi ce wannan akwai magana akwai kuskure a cikin ta to dan haka kenan yardar su ba za su samu ba in dai zaka bi Allah ka bi Allah mu'amala da su zaka yi ta amma ba wai shike nuna cewa zaka so su ba ko zaka kaunace su ko zaka bi su a dukkan abin da suke so sannan kuma abu na uku ya kamata mu san cewa tsari na turawa tarihi za mu dauko in muka ce tarihi shine cewa san farko sun zaka su yi mu mulkin mallaka sun shigo kasashen mu ba tare da visa ba ba tare da komai ba sun kashe na kashewa sun bautar da mu gaba daya sun dauke wadansu an gane ko sun tafi da su kasashen su bakaken mutane su yi musu aiki sannan kuma matakin da suka dauka na biyu abinda ya saura na alkhairi ne cikin kasashen mu sun tace shi kuma suna ci gaba da tsatsa shi abu na uku kuma suna hana mu yi haihuwa saboda kada matasa su taso su ce suna son wannan arzikin ina fata an fice ni sannan kuma har yanzu ma'ilimtan mu masu ilimi kuma suna kwashewa suna kai kasashen su duk wanda ya tafi can suka bashi Bruce dama akwai sharuɗin da suke ba mutum Bruce kenan in sun fahimci wannan yana da ilimi can suke rike shi su bashi albashi mai tsoka su tabbatar da shi to wannan shine abin da suka yi da kuma shine abin da suke ci gaba da yi yanzu su ba mu makamai mu je mu kashe kawo da mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza shikenan magana ta rige ta kare ina fata an fahimci Allah ya mana mai kyau to sai mu dawo zuwa ga shi kuma wanda zai zabi al-muntaqi me yasa zaka zabi mutum shin zaka zabi mutum saboda ya fadi wato abubuwan da yake son ya tabbatar al-ahdaf al-samiya abubuwa nagari da ya fada waɗanda yake son ya tabbatar a cikin ƙasa koko zaka zabe shi ne ba dan burin shi ba zaka zabe shi ne dan saboda waɗansu abubuwa da lallai na daban idan mutum yana son a kawo adalci ne kake son ka zabe shi koko a saboda mutumin ne in ya hau kana tunanin akwai abubuwan da zaka samu kawai kai ta kankata ka kai koko saboda mutumin nan ya fito daga jihar ku koko mutumin nan saboda ya fito daga cikin kabilar ka koko saboda mutumin nan ya fito yana magana da yaren ka koko saboda mutumin nan yana da launi irin naka kamar kasar Africa du Sud kamar yadda muka bada labari South Africa ana za fari ya zabi fari baki ya zabi baki kaga waɗannan abubuwa ne shi ma mai zabi ya kamata ya tambaye ka shi waɗannan abubuwa domin ranar tashin alkiyama da shi wanda aka zaba da shi wanda ya zabi duka za su bada amsa gaban Allah subhanahu wataala abu na gaba sai jan hankali bisa ga masu zabe duk lokacin da siyasa za ta taso ko a kowace ƙasa a duniya musamman kuma ƙasashen Afrika rikici da tashin hankali da rashin mutunci zai taso to abin tambaya kai mai son kai zabe saboda wa kake yaki wanda kake yi ma fafutuka kake son ya hau ya kamata ka san cewa ba kowane mutum bane an mutum nagari saboda na farko su daga cikin waɗanda suke son a zabe su mafi yawancin waɗanda mutane sun shirya waɗanda kake faɗi tashi a kansu su suna da dukiyarsu in kasan nan ta yi ɗai-ɗai-ɗai su ba su shafe su ba suna da dukiyar da za su je wani wuri su rayu sannan kuma ƴaƴansu mafi yawanci suna da takardun ƙasashe guda biyu suna da na wata ƙasa ta turai suna da taka in gwagga ƙasa ta yi random an gane ko ta yi ɗai-ɗai-ɗai wal iyadu billah kuma muna fatan Allah shi gudu tsari da wannan su fa suna da takardun da za su je wasu ƙasashe su rayu kuma suna da kuɗi kuma sun shirya suna da motocin da za su tafi suna da gidajen da za su zauna kenan ba su da wata matsala sannan kuma tunanin cewa kuɗi su ne za su haɗa kan mutane ba gaskiya ba ne banda tauhidi ba abin da ke haɗa mutane ko da mutane gida guda uwa ɗaya uba ɗaya sai an samu rikici da saɓani tauhidi shi ne ke haɗa mutane dukiya da ake tunanin in an yaɗa dukiya za a samu mutane za su haɗa kan mutane kuɗi wallahi ba tun isa su haɗa kan mutane ba dalili kuma aya ta alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faɗa wa allafa baina qulubihim Allah shi ne ya haɗa zukatan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da ka tiyadda duk abin da ke bisa doron kasa na arziki da baka isa ka haɗa zukatan su ba sannan dukiya ba ita take sa mutane su samu zaman lafiya ba imani da tausayi da tauhidi shi ke sawa a samu tausayin juna a tsaya kuma a yi zaman lafiya
domin mi domin Allah ya ce walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard da Allah ba mutane dukiya ta yi yawa da banna da ayyukan kasa wanda nake cewa wadata cikin kawo zaman lafiya ba gaskiya bane don muna ganin tashin hankalin da ake yi wurin da akwai wadata yanzu mafi yawanci abin da ke kawo ma yaki yaki menene shi inda an kasa akwai arziki ne ake yaki yaki kasashen da ba wani lokacin babu arzikin shikenan kowa ya alluhe kowa ya je ne bi karatu ya je ne bi na kanshi ina fata an fahimta to dan haka yana da kyau to sannan kuma mu sani cewa mu nan an ce kashi 99 musulmi muke kashi 99 gomiya 99 musulmi muke to tunda an ce musulmi muke ya kamata mu san abin da ya hada mu ina fata ana fahimta ta kada ya zamanto wannan siyasa da za su zo cikin kwanaki kadan ta wuce ta kawo rarrabuwar kawuna da tashin hankali a tsakankanin mu muna da addini ya hada mu muna da auratayya ta hada mu muna da kasuwanci ya hada mu muna da kasa ta hada mu kada mu manta da abin da yafi muhimmanci mu je mu yi waɗansu abubuwa waɗanda ƙarshe za mu dawo mu yi nadama ina fata an fahimci to sannan kuma abu na gaba game da wannan fafutukar siyasa da take nan tahe shine cewa idan waɗanda suke son a yi tashin hankali idan akwai waɗanda suke buƙatar a yi tashin hankali a yi kata-kata a yi kaza a yi kaza shin in aka yi tashin hankali wa zai amfana mu za mu amfana ko wasu za su amfana shine abin tambaya manil mustafid wane ne zai amfana yanzu in kasar nan ta yi random ba haka muke fata ba su waɗanda a sama misali waɗanda adda hali da dukiyoyi da manya-manyan masu fati su barin kasar za su yi fa kuma su na gaya maka sun shirya ko ta yi random suna da nationality ko nationality daban-daban da isu da ƴaƴansu kuma suna da kuɗin da ko babu na suna Jesus sai su rayu suna da gidaje waɗansu wurare suna da kamfunan su waɗansu wurare to kai in ta yi random dan gudun hijira za ka zama ko ka kai ƙasar wasu ka zamanto dan gudun hijira a wata ƙasa ko kuma ka zamanto dan gudun hijira a cikin ƙasar ka ai kan da refugee a kai ka sannan kuma bayan ƙasar ta rasa hukuma ta rasa talakawa wa zai ci amfanin arzikin ta kamar yadda Libya take a yanzu wane ne yake cin amfanin arzikin Libya yanzu bayan an yi yaki-yaki an kashe shugaban kasar ta wargaje wa yake amfani da man arzikin kasar da sauran abubuwan da ke ciki kasar ta zama to yanzu babu kowa babu gwamnati babu komi waɗansu da suke shigowa su ɗibi abin da suka ga dama su yi abin da suke so manil mustafid shi yasa yana da kyau mutum ya rinka tunani kayan son yanzu kasar ta yi ɗai-ɗai har ya zama to ta jirgin sama ne za a je homa abinci kaki ka koma shiga layin abinci kana kasuwancin ka kana da harkokinka ka kai kanka inda yanzu abinci ma baka da shi wannan wani abu ne wanda ya kamata mutane su yi tunani shi da gaske Allah ya mana mai kyau to wannan na dan yi tsokaci ne bisa ga abin da ya shafi wannan abin siyasa da yake tafe gare mu sai kuma bisa ga abin da ya shafi kungiyoyi kungiyoyi musamman kungiyoyi da muke da su waɗanda suke gabatar da aikace-aikace daban-daban-daban ta kuma ta fage daban-daban na farko shine cewa yawan kungiyoyi mun yi magana kan shi akwai abin da muke tsoro cikin yawan kungiyoyin nan da fati-fati shine cewa yawan fati-fati zai kai mu ga inda ita demokradiyyar da an ka gina za a rusa ta ba an gina ta bane don abin da jama'a suka ci to yanzu in fati-fati suka yi yawa sai ya zamanto an daina lissafin jama'a an koma lissafin fati yanzu an ce fati 120 sun yadda fati 30 ba su yadda ba misali to yana yiwuwa fati daya ya fi fati ko parti 100 waɗannan 120 jama'a to kaga wannan ita kanta demokradiyya an yi ne an saba mata tunda aiki da yawan jama'a kai akwai fatin da dan akan 50 yake karshen ta ma ya yi wani fati 50 to yanzu an ce a'a fati 130 sun yarda 20 ne abu su yarda ba karshen ta kuma 20 din su ne ke da jama'a kaga an saba mu an saba mu demokradiyya sannan an hana abu da fati da sunan addini addinin da gare mu nawa ne muna da addinin musulunci nan Niger shine ke da majority kamar da suke faɗa muna da kristanci da ya kwado muna da addinin bahai wanda bahai wanda wani dan kasar Iran ya tushe Baha'ullah dama bahai daga Baha'una al-Baha'u huwa al-Jamal shine kyau an gane ko yana malami ya san wali ya san manzo ya tabbaza Allah har suka kashe shi subhanallah ina fata an fahimce to muna da bahai muna da kuma maguzanci da sauran mutane musu ke yi to waɗanda guda hudu ko da akan addini za a gina party ne kamata a yi hudu eh akan kabilu ne muna da kabilu in sun karkasu gida goma to kenan party goma za a yi to yayin da kuke addini to party dari da wani abu su sauran matsayin su ce wa suke wakilta in an dauki kabila goma su sauran wa za su wakilta in an dauki jahohi muna da jahohi guda takwas su sauran wa za su wakilta kaga sun yawa to haka in muka dawo bisa ga aiki na addini an gane ko in muka dawo bisa ga aiki na addini muna ganin kungiyoyi suna da yawa to yanzu yawan nan shi ma abinda muke tsoro za a zo a taba addini da shi za a kawo wani ra'ayi sai a ce kungiyoyi su ba da ra'ayinsu to yanzu an ka samu kungiya 100 tunda muna da 100 da wani abu yanzu an samu kungiya 100 da wani abu sun tafi kan wani ra'ayi kuma bai da kyau sai aka samu kungiya 2 ko guda tace abin nan bai da kyau to sai aka ce to yanzu a dauki abin da majoritan kungiyoyi suka yi shi ko musulunci bai yadda ba da a dauki yawan mutane ya yadda ne a dauki abu mai kyau saboda duk annabin Allah in bai fara da'awa shi kadai ke fara da'awa to kaga inda majority za a bi da rai sai a ji addini sai bi yabi majority shi ko Allah ya ce wa in tutai aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in zaka ga mafi yawancin mutane za su fitar da kai daga hanyar Allah wani lokaci mutane masu yawa su akan gaskiya yan kadan su ne akan ƙarya in an kalli wani yanki ko wani abu ba a kalli duniya gaba ɗaya ba to ya za a yi a ce to yanzu an zabi mafi yawanci daga cikin kungiyoyi kaga wannan zai jawo matsala ina fata an fice ni sannan kungiyoyin nan da suka yi yawa a haka ina fata an fice ni 100 da wani abu kaga su ma ko mun karkasa su akan kabilu guda goma muke da su sauran wa suke wuce ta in mun dauke su kan jahohi muna da jaha takwas sauran wa za su wakilta kaga abin yayi yawa ina fata ana fahimta ta duk da yake yawan inda zai zamanto babu cin karo da juna aikin alkhairi duk aka fuskanta ba matsala bace to amma waɗansu za a yi amfani da su ne saboda su yake waɗansu to kaga wannan ita ma matsala ce mai girma ina fata ana fahimta ta dan haka dai yana da kyau waɗannan yawan abubuwan mu tsaya musu karatun ta da su ba wai kawai da naga dama ba kawai in hinto kungiya ta ko hinto party na kawai tunda an ce akwai liberty total kaza a mu rinka tunanin me zai je ya dawo yau da gobe tunda rayuwa ce muke bisa doron kasa kuma muna tunanin amfani ba muna tunanin abin da zai cutar da mu ba duk mai hankali yana son abin da zai amfane shi ba abin da zai cutar da shi ba to wannan shine daga cikin abin da muke gani abin da muke so kuma kiran da muke yi yana da kyau musamman kungiyoyi musamman kuma masu aiki na addini mu fahimci musulunci fahimta ingantatta addinin musulunci ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi ba hadda malamai masu da'awa waɗansu daga cikin su zaka ji sun ce addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi addinin musulunci annabi Muhammad ya zo da addinin musulunci wannan ba gaskiya bane addinin musulunci shine addinin annabawa gaba daya shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi addinin musulunci kiran annabi nuhu musulmi ne واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين كاجات أتيش مسلمين النبي سليمان مسلمين بلقيت متتي رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين النبي إبراهيم مسلمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يا النبي يعقوب ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون النبي يوسف مسلمين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين duka annabawa musulmai ne annabi adamu ma musulmi ne domin Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin mutane sun kasance al'umma ɗaya kenan akan tauhidi da musulunci sannan zamu istinbatin wannan dan ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fa ikhtalafu kuma akwai asar karkashin wannan aya wadanda suke nuna cewa dukkan su sun kasance akan fitra diba cikin ad-durrul mansur na imam السيوطي طبعا تدار الهجرة وانده انكي تحقيق وانده اثار كنان انجلتتوني babu wani annabi kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bashine zuwa musulunci ba ma'anan shari'a sace ta bambanta da saura kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim na abi huraira manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wato al-anbiya abna'u allat su annabawa kamar abna'u allat kamar matsayin yan uba ne yan uba kuma nan ba ana nufin ba suna gaba da juna a'a kowane yana da mahaifiyarsa an gane ko wato auladu abin wahid wa ummahatuhum shatta uban su dai ne amma kuma iyayen su mata sun bambanta kenan sai ya zamanto addinin musulunci tauhidi shine nasu amma shari'a su ce ta bambanta to wannan fahimtar da zamu mu musulunci za ta taimaka mu wajen aikin mu na musulunci sannan ya kamata mu fahimci cewa musulunci daban kungiyoyi suna karkashin musulunci ma'ana musulunci yana da fadin da duk yayar wuce kungiyoyi waɗanda suke akan aqida ingantatta ba waɗanda an ka dan falaba musulunci kuma ba na musulunci bane sai mu fahimci wannan sannan mu gane cewa musulunci ya gabaci kungiyoyi miye dalilin da yasa musulunci ya gabaci kungiyoyi kungiyoyi an kafa su ne dan ganin wani bangare da musulmi suke da rauni a samu a hada kai aikin jama'a yafi aikin mutum daya tunda musulunci ya tabbatar da wannan ayoyi da dama sun yi bayani akan aiki tare daya kuma annabawa sun nuna wannan tunda suna tare da sahabbansu suna aiki ina fata an fahimce ni to amma anan kungiyoyi in muka dauka in muka dauki misali zuwar kungiyoyin sunna a Najeriya sai mu duba mu gani tarihi yana nuna wa ga shirin Sheikh Ismail Idris shine wanda yayi wannan kokari har ya je gidan sarkin musulmi lokacin Abubakar na uku ay Sheikh Albani Zaria rahimahullah ya kawo wannan tarihi ina fata an fahimce ni to sannan kuma idan muka Sheikh Abubakar Mahmud Gumi shine uban tafiya ya rubuta wani littafi ka karanta da ma abin da Hausa ya rubuta shi amma da letter na Turawa manufata tarihin sa ne rubuta da irin manhajinsa da da'awarsa ina fata an fahimce ni to sannan kuma idan muka duba al-mujaddidin kamar yanzu misali muka diba anan Niger a cikin al-wasatiyya na Sheikh Usayn Hassan rahimahullahu ta'ala ya kawo tarihin kafa kungiyar sunna a nan Niger kenan wannan ya nuna cewa ashe kafin a kafa kungiyoyi akwai addinin musulunci kenan su suna karkashin addinin musulunci ne suna ba addinin musulunci aiki domin wannan zai nuna mana cewa ashe musulunci yana da fadi kwarai da gaske wanda duka kungiyoyi suna iya shiga karkashin sa sannan kuma mujaddid an gane ko ba shi ke nuna shi yazo da musulunci ba yanzu misali idan muka dauki Muhammad ibn Abdul Wahhab ana cewa shi ne ya kawo wahabiyya ko abin da ya kama da haka shi kokarin sa ne ya kawo cikin aikin addinin musulunci shi mujaddid ne kamar yadda hadisi yazo na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Abu Huraira an gane ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha dinaha an gane ko hadisi ne na Abu Dawud da Imam al-Hakim wannan hadisin ya nuna cewa duk kan shekara 100 duk da yake man yujaddid wasu sun dauke shi kamar mutum guda ne wato sun ce a man yujaddid yana iya daukar mutum mutane daban-daban a yanki daban-daban kuma a cikin fannoni daban-daban sai a samu cikin ilimin tafsiri akwai mujaddid cikin ilimin hadisi akwai mujaddid cikin ilimin kaza akwai mujaddid ina fata an fahimce ni to kaga kenan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ba wani sabon addini yazo da shi ba a'a yayi kokarin ya kawo nashi gudunmuwa ne mujaddidi ne ba wai addinin musulunci kawo ba Sheikh Usman bin Fodio a cikin littafin sa in ban manta ba Tuhfatul Ahbab an gane ko ya kawo tarihin yadda ya samu bilada Hausa kasashen Hausawa yace da yazo ya samu Hausawa ko kasar Hausa tunda ba Hausa ko ne ke rayuwa ba akan hali guda uku akwai mutane waɗanda suke au arna ne tsantsa akwai mutanen da suke hada arnanci da musulunci akwai mutanen da suke musulunci tsantsa ashe shi kan shi ya nuna cewa ya daki mutanen da suke akan musulunci ingantacce kenan kace kaga ba shi ne ya kawo mu ba ya kawo musulunci to wannan yake nuna maka cewa ashe musulunci ya gabaci wasu ayyuka da wasu mutane suke kawo kada danganta addinin musulunci a ce nasu ne wannan fahimta ita za ta samu mu fahimci musulunci da kyau sannan kuma fahimci cewa musulunci ne Hausa ya fi fa'i daga waɗannan abubuwan kaga musulunci ya fi wata daula fa'i domin daula duk daula ta musulunci ne wata ruguci amma musulunci yana nan mujaddidi nawa ya mutu kuma musulunci yana nan ina fata an fahimce kaga wannan ba matsala bace musulunci shi Allah ya rike wanda zai kare shi da Allah yayi magana ranar hijjatul wada yace al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum, daga yau ta kai kafirai sun yanke kaunar su makushi su murkushe addinin musulunci, amma wace su murkushe ku ba min dinikum, yace bai ce minkum ba, saboda kai kana ayin ridda amma addinin na Allah ne. To in muka fahimci wannan, to kaga wannan zai saukaka mana tafiya a cikin ayyukan mu na addinin musulunci. Mu gane cewa musulunci ya ba wai daula bace a musulunci, a'a shi musulunci aqida ce, dan adam in ya rungumi shi yana iya mutuwa in ya karbi wannan addini. Allah ya bamu wannan misali tun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da rai, an ce an kashe shi a yawm Uhud, wannan sahabin yace wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, kuma aya ta musu saboda wannan lafazin kafin ta cigaba a nuna maka cewa shi annabi manzo ne, in ya mutu ba cewa an kai ku dina addinin musulunci ba. Sayyidina Abubakar lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce ya mutu, mutane suka rikice suka rasa gabas yamma kudu da arewa kasa ko sama, yace ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat, to wanda yake mutu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi muhammad ya mutu, wa man kana ya'budu allah, duk wanda yake bauta ma allah, fa inna allah hayyul la yamut, to shi allah rayayye ne baya mutuwa. Sayyidina Umar da akan tona ayo ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, lokacin da ya dawo cikin hayyacinsa kamar wannan aya yanzu ne kike tana sauka. To dan haka dole addinin musulunci mu fahimce shi fahimta ingantacciya, in muna son mu musulunci aiki ingantaccen aiki. To sannan kuma musulunci ya fi fadi daga mazhabubi, mazhaba ta Malikiya, Shafi'i, Abu Hanifa, duka suna shiga karkashin musulunci ne. Za a kalli dalilin mutun da waɗannan mazahib, cikin misali kamar cikin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid na Ibn Rushd Al-Hafiz, sai ya kawo maka sabanin malamai, dalilin da suka sabani dalilansu, ka karbi wanda kaga shi ne rajih, wannan zai kawo maka sauki don a nuna maka ko wace mazhaba tana kokarin ta ga ta kawo ta ta gudunmuwa cikin aikin addinin musulunci. Ba hujja bane kace dole sai mazhaba kaza za a bi, domin fahimta ce ana iya samun kuskure a cikin ta. Musulunci ya fi ba karfin mutane, bari batun daululi, a'a ya fi karfin ɗan adam har ya kai ga aljannu, domin aljannu sun yi ma Allah aiki, manzo ma bai da labari sai da Allah ya bashi labari, ya dawo da Ta'if an kuro shi ko ba haka ba, yana ganin al'amura sun cakule mai Allah, ashe akwai sojojin Allah wanda suka yi ma Allah aiki, shi manzo bai da labari. Wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin, wasu nau'in na aljannu suka gama manzo sallallahu alaihi wasallam suka tai zuwa ga da'awa, suka ji suna wa'azi, to kaga wallahu ila qaumihim mundirin, wannan akwai matsaloli da dama kan aljannu waɗanda malamai suka tattauna akan su. Daga ciki shin akwai manzanni cikin aljannu, domin Allah ya ce ya ma'ashar aljanni wa insi alam ya'tikum rusulun minkum, shin rusulun kin nan minkum, waɗansu suka ce minkum akwai manzanni daga cikin aljannu, waɗansu suka ce a'a minkum din nan ana nufin al-majmu'a ki nufi manzanni na mutane, amma aljannu suna karbar da wasu suje su yi da'awa, kenan su manzannin su ba manzanni ne wanda suke karbar wahayi kai tsaye ba, a'a masu da'awa ne daga cikin su. Sannan daga cikin abinda aka yi sabani akan shi, cikin aljannu za su shiga wuta ko ko su ba su da abin ga, domin a cikin suratul ahqaf sun ka ce wa yujirkum min azabil alim, Allah zai kiratar da ku daga azaba wanda take mummuna, amma bai ce za su shiga aljanna ba. Malamai su ce a'a shigar su aljanna da wuta abu ne da yake nassan qat'iyyan ne, domin sun ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba. Al qasituna wanda suke azzalumai daga cikin su wanda suke kafirai, fa kanu li jahannama hataba, za su manto makamashin wutar jahannama. Su ko tan a cikin suratul rahman ta alace waliman khafa maqama rabbih jannatan, wanda ji tsoron matsayin ubangiji sa ko tsoron tsayuwar sa gaban ubangiji, jannata ne da aljanna. Sai an kace fa bi ayyi ala rabbikuma, kaga nan ana nufin astaqalaini rabbikuma, ubangiji ku mutane da aljanna, kenan wannan ya nuna su aljannin za su shiga aljanna. Ina fata an fahimci. To kenan kaga addinin musulunci bai ma tsaya ba ga abin ga, kuma wannan zai kai mu ga cewa shin za a yi samun sahabbai a cikin aljanna ko ba za a samu ba, tunda kaga wanda sun ka in an ce cikin tarihin sahabi zaka ana cewa wanda ya imani da manzo ko ba haka ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma cikin zamanin su kuma ya gane shi, to su daga aljanna sun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. bal ma sun ce unzila min ba'di Musa kenan kaga suna da labarin da awa annabi Musa duk da yake an kawo wata kissa wanda yake a cikin Ash-Shafa wannan kissa ta cewa wani aljani ya zo wajen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da kabila ya kashe habila yana da wayo wannan kissa shi ne wanda suke wahiya galiban ka fahimce ni amma dai yana nuna cewa su suna da tarihin da awa annabi Musa kenan ana iya samun sahabbai a cikin aljannu tunda sun ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da shi kuma sun yi daga awarsa ko su ayyansu su su yi riwaya gare shi a lokacin da yake gare amma galiban ma ba su taba jin wani wanda ya tsarrufa zuwa ga wannan mas'ala ba wallahi a'lam sannan kuma a'a sahabbai ba su taka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a'a duk annabi ba su sahabbai falamma tara al-jam'an qala ashabu musa inna lamudrakum sahabba annabi musa dole ana samun sahabbai yasu albasiru ne cikin sai za ka ga ana cewa waɗannan al-ansar guda 12 ne ko adadin su guda nawa wanda suka yi imani shi makarraban sa sahabban sa kenan ko dai annabi shi ma yana da sahabbai sai annabi da bai da sahabbai wanda ba aka kama da aure shi ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai annabi da zai zo walaita ma'ahu ahad babu kowa tare da shi to kaga wannan za a iya fitar da shi a cikin dalili to fahimtar fa'in musulunci to kaga wannan zai taimaka muna fahimtar fa'in da awar musulunci wannan shine zai taimaka muna ina fata an fahimce ni dalili kuma sabanin da ake samu yanzu misali a kungiyoyi na sunna idan zaka nuna mutum fa'in musulunci kungiyoyin sunna sun rarraba to shin in wace wannan kungiya ta nuna ita kadai ce an musulma to sai ka tambaye mutum waɗancan kungiyoyin na sunna su kuma matsayin su ke in ka yarda da su musulmi ne kenan musulunci da ai duka kai da ai duka su kuma bayan haka banda wannan kasa ta ku akwai kungiyoyin sunna a wadansu wurare da suke aiki su me matsayin su kenan zaka yarda da cewa su ma musulmi ne kenan musulunci su ma ya kai gare su ka fahimce ni to fahimtar wannan zai taimaka muna mu fahimci addinin musulunci da kyau dan saboda mu mu yi aiki mai kyau in fahimta ba ta da kyau zaka iya ta samun matsala da mutane musamman da suke danganta wata da awata mujaddidi da ita ce kawo ta ne an kai sabuwa ce ba addinin musulunci bane ko kuma mutum ya zama to a'a yana ganin cewa aikin addinin musulunci dole sai shi ko aikin mutum addinin musulunci kama in kama ne kowa ya kawo ta shi mai kudi jagora malami hatta da dan agaji ya kawo ta shi mai shawara mai tunani mai ni ma'aikaci jami'in tsaro kowa ya kawo nashi gurbin wadan addinin musulunci ya ci gaba ina fata an fahimci wannan da kyau da haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake fada kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen wannan aya akwai bayanai na da'awa a cikin ta da dama kun kace hadhihi sabili ba sai mun ga istinbati cikin ilmin muka daban-daban ba yau babu dama amma ad'u ina kira wannan ya nuna addinin musulunci addini ne na kira bai takaita ga kai kai kadai ba da ya takaita kai kadai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kira kowa ba ad'u sai an ka shahi maf'ulun bihi ai ad'u an-nasa ina kiran mutane domin ya shafi duk duniya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ya shafi duk mutanen duniya a kira su zuwa ga addinin musulunci bai takaita zuwa ga wadansu mutane ba ko wata kasa ko wata jiha ko wata kabila ila ad'u ila kira dammi ake kira dan mutane su yi imani wa rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum in kuma kun yi imani to kuma ku tabbata akan imanin ku kar ayyuka na kai ila Allah zuwa ga Allah mafhumu ba ina kira mutane zuwa gare ni ba don su girma ba ni ko don su girma garin mu ko don su girma ma jahan mu ko don su girma ma kabilan mu ko don su girma ma kaza ko don su girma ma kaza ala basiratin ana wa man ittaba'ani kuma kiran nan ina insha Allah basira koko ni akan basira nake sabani kan fasarorin da malamai suka yi wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen wa ma ana min al-mushrikeen yana doka al-aqidatul wala wal bara ni ban daga cikin mushrikai kenan addinin musulunci in ko baka daga cikin mushrikai kana daga cikin musulmi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima kishiyar shirka shine addinin musulunci tauhidi aqidatul wala wal bara kenan to wannan bayanai ne akan yadda fa'in addinin musulunci yake iya daukar kowa da kowa don fahimtar ta zamanto ingantatta don kuma mu samu yin aiki da mutunta juna gaba daya sai abu na gaba nuktar mu ta karshe kan duddai tuna san dai lokacin namu yau ba za mu samu yadda shafi da idan cikin yimuna lokaci amma saboda lokacin ta ne dole za mu yi bayani kanta mai yiwa sati ne zuwa Allah ba mu dama shi wannan maudu'in namu insha Allah mu kokari mu karasa shi sai abu na gaba shine nukta ta hudu kan abin da ya shafi adalci duk wannan bayanan da muke yi kan kungiyoyi da bayanan da muke yi kan party da ƴan siyasa da su kowa ma da kowa da kowa ba shi ke nuna cewa ba kowa akan kuskure ce ba shi ke nuna cewa kowa ba nagari bane kuma ba shi ke nuna cewa mutum bai yin kuskure ba a'a mu nan da annan muna karabatar da wannan karatun muna yin kuskure kuma na sha fada a wannan wurin mutum bai cewa ba yin kuskure ko da yau Allah subhanahu wataala ya kaddare na mutu in akwai wata matsala wanda an ka fahimci cewa na fade ta ba daidai ba ko akan kuskure ne fadi wannan matsala ni da adam ne amma ya zama to waɗanda sun ka gano kuskuren nan sun san abin ba wai kawai wanda ta yi magadi bane ina fata an fahimci dan adam bai cewa bai yin kuskure haka aiki na jama'a bai yiwa a ce ba a samun kuskure a ana samun kuskure amma a gyara kuma wanda zai gyara kuskuren nan ya zama to ya sani ya gane kuskure na sannan kuma ya zama to hanyar da zai bi ta gyaran kuskure ta ba ta barke abin ta ba ta nuna wani yayi kuskure ko cin mutunci wani kaga wannan baka nemi hanya ba dan ta gyara to idan muka zo wajen adalci yahudawa su ne suka fi kowa ta'addanci bisa doron kasa Allah subhanahu wataala ya faɗa yace la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wadanda suka fi kowa adawa da addinin musulunci al yahud suni yahudawa wallazina ashraku da mushrikai amma duk da haka wadanga mutanen ga su makiyan Allah ne amma da Allah ya tashi musu magana akan su sai Allah subhanahu wataala ya musu adalci yace laysu sawaa ba dai suke ba ba ai musu bugun goro min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana allayhum yusjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين بعدين سكي با daga cikin su akwai wadanda suke kaza 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 Allah ya ce minhum ummatun muqtasida daga cikin su akwai mutane al'umma wanda take sakaitatta ma'ana mai yin aiki narkin nake nagari wa kaseerun minhum sa'a ma ya'malun mushrikai da Allah ya tashi magana kan su ba ya ce da yahuda mushrikai ba sai Allah subhanahu wataala ya ce a ku masu imani wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan mushrikai ne suka hada annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shiga haramin makka amma Allah ya ce kada wannan ya saku ku yi musu rashin adalci to kaga kenan wannan ba shi ke nuna cewa ba dan an yi magana kan kuskure ko ba a ce wani yake yi ba ba shi ke nuna mutum baya yin kuskure kuma ba shi ke nuna da wani ake ba amma kuma ba shi ke nuna duk mutane ba kuma suna aikata wannan koko suna akan kuskure shi yasa yin hukunci akan mutane yana buƙatar tafsir a bi shi ɗaya bayan ɗaya a ba mutum haƙƙinsa misali akwai hadisi na Abu Huraira yana cikin sahihi Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza qala ar-rajul halaka an-nas idan mutum yace mutane sun halaka gaba daya to fa huwa ahlakahum a wata riwaya ko wani lafazi fa huwa ahlakuhum to ahlakahum fi'il madhi ya halakar da su ahlakuhum ismu tafdhil ne shine mafi halaka daga cikin su ya fassara za ta kasance fa huwa ahlakum kene shine ya halakar da su ba Allah ba don Allah bai halakar da mutane gaba daya ce duk mutane sun bace koko fa huwa ahlakahum to shi a wajen shi ne wannan aqidar take kenan bai yiwa a dauka abin nan ko kuma ba nan fa huwa ahlakahum kenan in ma zai iya halaka su din gaba daya kamar kacewa ne gare shi to shi je shi shi halakar da su gaba daya fa huwa ahlakahum shi ne mafi halaka saboda ya kai ya ga duniya ta riga ta lalace ba a iya samun gyara shi yasa wanda duk ya ga duniya ta yi mai hakuri inji mutanen mu sai ya ga cewa duniya ta halaka shi koma gefe shi shiga cikin daji shi ta ibada shi kafirtar da kowa da kowa ko shi kai ga gari shi ce shi bai da mu'amala da kowa ba to ai annabawa ba haka suke ba su yi mu'amala da mutane in ba kai mu'amala da mutane ba za a yi kai da'awar mutane ina fata an fahimce ni yanzu ka kamar matsalar da muke fama da ita na wadanda suke kafirtar da mutane su ɗebe nasu gari ko su kebance su da ma gari suke ba mutane duka gaba ɗaya kafirai na to kaga wannan ai da'awan ma ba za ka iya yi ba kaga kenan fa huwa ahlakum shine mafi halaka daga mutanen domin shi ya kaba hanya wanda suke mummuna in kai nagari ne to kai da awa kuma kai hakuri akan abubuwan da za su same ka domin matsalolin dole sai an ci karo da su dole na ba yadda za a yi duniya ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba sai ka haɗu da matsala wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun su ma kafirai suna jin radadi inji Allah irin yadda kuke jin radadi yadda kuke yin rashin lafiya su ma suna yi yadda kuke da pharmacy chemist suna da chemist yadda kuke da gidan likita suna da gidan likita yadda kuke mutu a wajen yaki haka kuke mutu a wajen yaki yadda kuke haduwa da bakin ciki da abubuwa na rayuwa su ma suna haduwa da wannan wannan ba shike nuna dan mutum na turu ba zai haɗu da matsala ba ƙarya ne duk wanda ya ga ba haka wallahi sai ka tsaya gane ku ranka sai ka kuma kana kwana karkashin gada ko kana kwana saman banci sanyi na bugun ka ture ko kana kwana bisan karto kwali ko to sannan zaka gane cewa ashe duk duniya inda dan adam ya tafi tsayawa ne zai yi yayin yayi aiki shi yasa wani daga cikin mufakkirin ana kiransa Mahmud Darwish mufakkir ne akwai Muhyiddin Darwish mai i'rabul Qur'ani Karim ba shi ba wanga Mahmud Darwish yake cewa mu kasashen Afrika da kasashen musulmai muna son mu tafi turai mu je in muka je turai muna fatan mu sa wannan simamul aman wannan belt da ake sawa century muna son mu je mu bilayi ba za mu ci mutane layi ba don ba za mu iya ba muna son adalci muna son irin tsarin su yace to in dai haka ne ku maido tsarin kasashen ku ba ku bukata ku yi hijira tsarin nan da ya burge ku a can to ku maido shi a kasashen ku sai ku zauna ku yi shi to me yasa kuke son ku tai can ku yi shi ku bar kasashen ku shine abin tambaya anan ina fata ana fahimta ka to amma me yasa tsarin mu ba mu iya yin shi saboda akwai matsaloli da ciki akwai matsaloli na waje su turawan sun saita hankalin mu irin yadda babu yadda za a yi wani lokacin ko kana son ka bi gaskiya ba za ka iya binta ba dan za a dora ma abin da ba za ka iya ba ina fata an fahimci mu kuma har abin da muke iya yin ba mu kwatantawa balle ma Allah ya taimake mu har abin da kana da ikon ka kwatanta ba ka kwatanta gaskiya to kaga daga nan sai ni sai al'amuran suka cakuɗe shi yasa tambayar da yake yi na cewa ka tsaya ka yi akwai abubuwan da suka hana ai mu mu yi waɗannan abubuwa cikin kasashen mu waɗansu samu da su akai waɗansu kuma mu da kanmu ne muka kirkiro mu kanmu irin waɗannan matsaloli kenan yana da buƙatar tsarin nan ba na mutum guda bane ba na mutum biyu bane ba na mutum uku bane ba na mutum hudu bane a tsari ne namu gaba daya to dan haka abinda nake so in ce ita da awa zuwa ga Allah ta gadi abubuwa daban-daban ba kuma abubuwa ne waɗanda yau ne aka fara saba ganin su ba na fata an fahimce abubuwa ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da kake zaka yi kira zuwa ga Allah subhanahu wataala to ka shirya ma makambai waɗanda za a halbe ka da su sai an halbe ka da makambai kala ta fuskoki kuma daban-daban waɗansu waɗanda annabawa an faɗa Allah ya faɗa an faɗa musu waɗansu kuma a'a istilzamat ne suna tare tun da al-ulama wa rasatul anbiya malamai sun gadi annabawa sun gadi da'awa sun gadi karantarwa sun gadi addini kuma sun gadi wannan bakin jinin ga waɗansu mutane wanda ba su son su tun da lokacin da za ka yi da'awa wani zai ce wa ƙarya ne duk abin da kake faɗa ƙarya ne an gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab lokacin da kake da'awa kana wa'azi za a ci maka ai sihiri ne kake yi ina fata an fahimci ba matsala bane akwai wanda sunan addini suke yin sihiri amma kuma akwai wanda an san ba sihiri suke yi ba amma za a danganta su zuwa gidi lokacin da zaka yi da'awa wani zai yi gurin mutuwarka wani zai so ya kashe ka wani zai so ya daure ka wani zai so ya kore ka kamar da an kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa idhim kuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju ana tattaunawa a daure shi ko a kashe shi ko kuma a kore shi ko ba haka nan bane to kuma a wani shi ba kashe ka zabi amma zai ma fatan waɗannan matsalolin su sabe ka wani na fatan a kashe ka ko a kore ka ko ko abin nan a daure ka ko a kashe ka ko a kore ka wani na fatan haka shi bai yi wani kuma yana jiran sai ka mutu da awa ta gadi wannan am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun mawaqi ne wanda jiran yan kwanaki zai yi shi mutu a huta da shi imamu shafi'i yace tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilul lastu fiha bi awhadi وما موت من قد مات قبلي بظائري ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلدي لعل الذي يرجو فنائي ويدعي به قبل موتي ان يكون هو الردي تمنى رجال ان اموت متاني دا ما سن يغورن ان موت سوبر سونا غارين كبا اكو ابن دي تري مسو وان اموت كو دا انا موت فتلك سبيل لست فيها باوحد بالي كديبني هيا كواتي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا ان مت فهم الخالدون شين Allah ya ce ma annabi mu sanya ma wannan adam kaddara wa dawama shin in kan mutu su da wama su yi a duniya yace wa ma mautu man qad mata qabli bi dha'iri mutanen da suka mutu inji Imam Shafi'i gabana mutuwar su ba za su cutar da ni ba wala aishu man qad asha ba'di bi mukhliji rayuwar wanda zai zo bayana kuma ba za ta sa wa'in tabbata a duniya ba la'alla alladhi yarju fana'i, wanda yake son in kai, an anti alfana shine kaiwa, alfina shine farfajiya gida, wa yadda ibihi qabla mauti, yake kiran mutu an yakuna huwa radi, tana yiwa ya riga ni mutuwa, kenan za a jira mutuwarka. Wasu kuma idan zaka yi da'awa za su danganta cewa baka da aiki, na fatan ce rashin aiki ne yasa malamai suke yin wannan. Kafinci wasu kuma za su danganta cewa a'a ana ma zaton mutumin kirki yanzu gashi an yi ma zaton kazan na gari kazan wani abu duniya ashe ka tambaye ka larace qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada. Ina fata an fahimci ni. Wani kuma zai dubi shekarunka. Fir'auni ce ma annabi Musa alam nu rabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin, ashe ba muni muka rene ka batun kana dan karamin yaro, ashe shekarun shi yake kallo kuma yin ina mai nuna mun kai ma kaza, muni muka yi maka kaza, muka yi maka kaza, muka yi maka kaza, dole zaka iya cin karo da irin waɗannan abubuwa. An zargi mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ta yi zina, yau ga in shi'a suna yin wannan abubuwan da nuna matan manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi zina, wala iyadu billah. Ga ayoyi cikin suratul nur sun barrantar da ita, amma sun ce waɗannan ayoyin ba kanta da su saka, sun yi tawilin waɗannan ayoyin sun tafi zuwa ga wannan bala'i. Shi yasa wani malami yake cewa Karbala da suke taruwa suna soka maka su rezoji da yuƙaƙe da abin ga sakamakon haddin da ya kamata a yi musu na suka je suna yi maka su. Ina fata an fahimce ni. Ka gani ba kenan ba abin babaci bane a rinka zargin ƴaƴan mai da'awa da matan shi sun yi zina koda ba ku su aikata ba saboda cin wata manufa. Za a iya zarge ka da ka ci amana kai ka yi sata ko barawo kake. Allah ya ce wa ma kana lin nabiyyin an yaqul, bai dace annabi ya ci gululi ba a samu kayan gari makafin araba ya diba ko an yughal a danganta shi zuwa ga gululi, duk waɗannan ba su dace da annabi ba, bai yi ba ko bai dace a danganta shi ba. Kenan kuma ba abin mamaki bane koda kana aikin addini kana ma'aji ko baka ce ba sai an zarge ka, ko an yi musabaka ko an ci kuɗi ko ba a ci ba sai an yi zargin, wannan baka isa ka da mutane ba. Wani kuma zai kalle ka ta hanyar wai mi ma ka aji mi gare ka, wani shi tambayar da shi kai dole bai dace mutum ya mai wa'azi ba ko ya mai nasiha sai yana da wasu kuɗaɗe da gidaje a cikin kina da kuɗaɗe a cikin bankuna. Wani kuma zai kalli mai da'awa ta hanyar mi ta hanyar wani gida wai dan wana shi yana kallo ba wai dalilin dan kake kallo wani abin da zaka faɗa a kai wai wane ne kai wani da a ka dan ji wani gida daga wani gida daga hito su suna so a haɗa musu san daga gidan da mutum ya fito. Ina fata ana fahimta ta. Wani kuma zai soki mutum zuwa ga halittar da Allah ya masa, ka je duniya ce a mallamcin dogona, mallamcin gajerena, mallamcin gurguna, ka daka shi kai duk wannan abubuwan ba su da alaka da abin da ake faɗa. Wani kuma zai ce a wai wannan ɗan ne ma gidi shi tambayar da shi kai wai wani na dan neman mai wa'azin nan gindi da shi ka wadda ga abu, wani zai ce wawa na sakari ba su din gaskiya irin hakan ka wannan wautata, wani zai ce a'a kai dan kore mutane na kai baka son abin addini ma shi yasa kake wadda wadda su abubuwa, wani zai ce a'a akwai wadanda a dauke da nauyin ka, kowa ne kowa ne kowa ne, wani kake ma aiki kowa ne kake ma aiki kowa ne kake ma aiki kowa ne kake ma aiki. Ina fata an fahimce ni. Ko ku ake a daga waje ne aka turo waɗannan abubuwa kamar yadda aka ce walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, suna ce a'a wani mutum na yake karantar da manzo sallallahu alaihi wasallam. Wani kuma zai kalli yare ya ce a'a shi babu mai wa'azi sai intellectual, paske shi malaman nan waɗanda suke wa'azi da Hausan nan da wani yarurruka na gida waɗannan ƙauyawa ne bisan kawai ba, shi yare sosai wanda ke jin Faransai da Anglais shi na zai yi mai wa'azi ki saurara. Kafin ce shi yare na sai da sai masu jin yaren da yadda da shi, kamar cewa to shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai jin Faransanci bai jin English, kuma abinda ake dauko cikin Alkur'ani da Sunna wadanda ake ma traduire en français kin ko en anglais su da larabci ne aka dauko su, to kuma daga ina ka samu wannan, da kake cewa kai ba a yi maka wa'azi sai da wani yare wanda ka zaba, daga ina kai ku ka samu wannan. Ina fata mun ji kuma ko yaren da kake takama da shi su waɗanda suka rayu cikin turawan da waɗanda suka karanta turancin sun nuna maka turawan ba masoyanka bane kuma sun kawo dalilan su, su ka yarda da abin da su suke faɗa, waɗanda ba wasu ma ba ma musulmi bane wasu kuma musulmi ne. Ina fata mun ji bare a baka reference in turancin kaka so, akwai wani mai waƙar rage wani dan kasar Ivory Coast Côte d'Ivoire da ake kira Alpha Blondy, yace akwai wani album da yi a 1995 ana ce mai Isa Kabib, yace gentist et je sartiste et je signe les ennemis de l'Afrique qui sont les Africains, zan tabbatar zan nace sai na nuna cewa makiyan Afrika sune yan Afrika, ya kawo misalai les Somaliens fizi le Somalia dan Somalia da halmin dan Somali, les Angolais brûlent l'Angola, en kasa Angola suna kona kasa Angola, to shi faransa ya karatu kun faransancin nashi ka magana dashi to kaji abin da ya hudi ba malamai da suka dauka magana ba shi ko mi zaka ce dashi ina fata an fice Bob Marley ya rayu a kasar Jamaica kasa ce mai tarauci a yankin America turawan bakaken da sun karayu a America sun ta zuwa wakokin jin dadi da bayan mata da shan giya saboda suna cikin jin dadi dama in mutum na cikin jin dadi sai a juye masa hankali amma wanda a cikin wahala shi yasa da ba su ke cewa wanda yake cikin wahala ya zama addini na gaskiya domin mai shan wahala ya iya bayani kanta to su in kadi mutanen Jamaica saboda suna cikin wahala shi yasa suka fi fadar a duk wanda ya dace da rayuwa saboda ba can cikin wancan America suke ba mai arziki da jin dadi ni suke fada kan waɗannan kai kaji abin da suke fada kan turawan shi babbali ba ma musulmi bane aqida su ko ya zama to kristanci ne ko kristanci ne an kada da wata aqida ta kafirci ta rastaman daukar wani shugaban kasar Ethiopia Haile Selassie a matsayin Allah su tunda shi babbali asalin sa ana ganin iyayensu sun taso ne daga kasar abinnan kasar Ethiopia matar sa kuma Rita Marley asalin ta su ko bakake ne na kasar Niger wanda sun ka abin ganata iyayenta to su Bob Marley sun nuna cewa su turawan ba akan gaskiya suke ba ya faɗa ma har wata magana yake faɗa da a cikin musulunci ba aidare ita bake cewa lokacin zuwan shi daya a kasar Africa da yake cewa every man got the right to decide his own destiny kowane mutum yana da izinin ya zabi tsarin da yake so ya tafi akan shi ya tsara rayuwarsa ma'ana shi zai haddace kadarin shi a cikin musulunci wannan musulunci bai da shi ba kamar yadda Abul Qasim Shabi dan kasar Tunis ya kawo wani waƙe idza ash-sha'bu yawman arada al-haya fala budda an yastajiba al-qadar wala budda lil-layli an yanjali wala budda lil-qaydi an yankatir yace idza ash-sha'bu yawman arada al-haya idan jama'a sun kaso su rayu ma'ana kinan su yi bore fala budda an yastajiba al-qadar dole na sai kaddara ta karba musu ta Allah Allah shi kuma babu wajibi akan sa to kaga waɗannan maganganun da suke faɗa su sun rayu da turawan sun san su waɗannan maganganun da suke faɗa su ma turancin da suke ji su ma dubba duk abin da suke faɗa duka ba haka nan bane ina fata ana fahimta ka to dan haka waɗannan abubuwa ne waɗanda kai kafin ma a faɗa baka su cikin addinin kai daga jin yaren su waɗannan mutanen an gane ku su waɗanda suka karanta turancin da waɗanda suka rayu cikin turawan kuma suna da ilimin na turancin kai ƙarshen ta baka kai gare su ilimin ba ilimin ka bai kai nasu ba cikin turancin da sanin turawan su ma sun faɗi irin wannan don haka yana da kyau mutum ya san irin abin da yake akan shi na da'awa kuma bai yiwuwa kowa ya yarda da kai dole sai mutane sun faɗi abin da suke bukata illa dai kai kokari ka san abin da kake akan shi abu ne na gaskiya Allah ma bai ci daga bakin mutane ba kafirai sun ce a'a su bu su yarda da Allah ya turo manzanni ba laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana me yasa ba san ko da malaiku ba aw nara rabbana ko Allah shi ta hubi gaba da gaba shi faɗa mu da shi ce shi na turo ka shi Allah suka so su gani har da Allah su faɗa ma wannan sun ce in Allah ya isa ma ya kawo ruwan duwatsu if qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik to tunda Allah bai tsira ga bakin mutane ba annabawa ba su tsira ba sahabbai ba su tsira ba ga sunan yan shi a kullun kada suna zagi to kai mai da'awa ga haka yana da kyau mu fahimci tafiya ta addinin musulunci muna fatan Allah subhanahu wataala ya shirye da mu gaba dai ya tabbatar da mu akan shiriya Allah ya tsakake mu da zukatan mu ana nuna mini lokaci yayi wannan shafiqa ta yi tsawo kwarai amma ba laifi insha Allah ta'ala sati mai zuwa in muna cikin masu rayuwa da izinin Allah in Allah ya ba mu iko za mu zo mu karasa mu yi wancan maudu'in da izinin Allah abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh idan za mu dafa aya insha Allah sai kuma ranar to idan Allah ya kamar da zamu saki dawa da mun gabatar da wannan darasi insha Allah ina fata abinda malai ya faɗa da mu Allah ya amfana da mu shi abinda an aiki Allah ya ba mu iko aiwatarwa abinda hannu Allah ya ba mu ikon hannuwa gare shi zamu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ki tawassuli da wannan ibada mu roki Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
amin
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah mun roƙanka zaman lafiya da san mutanen da tsaron fashin musulmi gaba da ya Allah mun roƙanka kuma sai makama addinin musulunci da ilimi ko da dukiya ko da kuɗi ko da mulki wara shawarar su Allah subhanahu wataala ka taimake su amma su kama addinin musulunci da kansa Allah amma su yana tsare da su amma ma su yaba ne Allah kamar da musu an yasa kansu Allah duk wanda yake bara gare mu yake roƙo gare mu Allah muna kai ku kanmu da mu da su gaba da Allah duk kare mu da buƙatun mu na alkhairi Allahumma izil islam wal muslimin wa izil shirk wal mushrikin wa dammir a'da'a ad-din wa ansur ibarak al muwahhidin اللهم أكل من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس لما لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.